الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا وأنا من قيس واتا الدين المسلم تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما سبو دياوة الله سبحانه وتعالى دايك الداري هتورمو أولنا مجلس ما البركة نا مسجد التوحيد وانده كي قوفر جدا دكتا مكتاري انده أليو دكي جي أر اي cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta sirar khalifa na uku Uthman dan Affan Allah yarda da shi wannan majalisi shine majalisi na bakwai a wannan yammaci na Alhamis 21 ga watan Rabi'ul Akhir hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 24 ga watan Oktoba na shekara ta 2024 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun fara duba takaitaccen bayani dangane da bai'atul ridwan wato mubaya'a da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wacce take yardadda gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala me yasa mawallafin wannan littafi na tarihin Uthman ya kawo takaitaccen bayani kan bai'atul ridwan mun yi bayani a majalisin da ya gabata saboda a ga irin rawar da sayyidina Uthman dan Affan Allah yarda da shi ya taka a wannan bai'atul ridwan din mubaya'a yardajjiya kuma tunda ana magana ne kan tarihin sa sannan kuma yana da ambato mai yawa kuma akwai kaso mai yawa da ya shafi sayyidina Uthman dangane da wannan mubaya'a to wannan ya sa mawallafin littafin ya ga cancantar ya kawo wannan mubaya'a din a takaice to gabar da muke bayani a kanta a majalisin da ya gabata wanda bamu kai ga gaci ba lokaci ya daga mana hannu shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa Hudaybiya mun yi bayanin Hudaybiya wani guri ne da yake kusa da garin Makka wanda tsakanin sa da Makka bai wuce kilomita 10 ba asali wata rijiya ce a wannan guri da ake kiranta Hudaybiya daga baya kuma sunan wannan rijiyar sai yayi rinjaye wa sunan gurin sai aka wayi gari wannan guri ana kiransa da Hudaybiya ko kuma Hudaybiya da ana faɗi ko ai shadda wa ya'un a ce Hudaybiya ko kuma ba tare da shadda ba a ce Hudaybiya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan fitowarsa daga garin Madina zai je garin Makka yayi aikin umra ibada ta umra tare da shi akwai sahabbansa mutum 1400 kamar yadda bayani ya gabata yayin da ya isa Hudaybiya taguwar sa sai ta kwanta ta kita ci gaba da tafiya a samu a shiga Makka. Wannan bayani ya gabata akai. Idan an fiskantar da ita yankin Madina sai ta miƙe ta fara tafiya. Idan aka fiskantar da ita yankin Makka sai ta kwanta ta turje ta kita tafiya. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yau ga abun mamaki. Taguwar manzon Allah ta yi taurin kai. Manzon Allah ya ce a'a, ba taurin kai ta yi ba, saboda ba ɗabi'ar ta ba ce taurin kai. Tunda dabba ce da manzon Allah yake hawa kanta. Ka san ko shakka babu. Allah maɗaukakin sarki zai sanya albarka ga wannan dabbar. To ko riga ce manzon Allah ya sa a jikinsa sallallahu alaihi wa sallama ya cire, za ka ga sahabbansa suna kwaɗayin su karɓi rigarsa amfana da ita, saboda albarkar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ko aski aka yi wa manzon Allah, gashinsa da aka aske, za ka ga kowa na Allah Allah ya samu rabonsa daga gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, saboda albarkar da ke ci jikin gashin nasa. Ko alwala manzon Allah yake, zaka ga kowa na fatan ya samu kasansa daga ruwan alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda albarkar da Allah ya sa masa. Shi kadai Allah ya sa masa wannan albarka, saboda dalilai da suka tabbatar da haka cikin wannan al'umma ta sa. Idan ka dauke shi, duk wanda kace zaka amfana da ruwan alwalarsa sai dai ka amfana da kazanta. Ko ka ce za ka amfana da gashinsa sai dai ka amfana da kazanta. Amma manzon Allah albarka za ka samu daga jikinsa. In ka ɗebe shi ba wanda dalili ya nuna haka, kuma babu wanda waƙi'i ya tabbatar da haka. Kuma asali ma albarka ana gane ta ne daga dalilai da suka tabbata na Alƙur'ani ko kuma hadisi. In hadisi ya tabbatar to za a yarda a sallama. To annabi dalilai sun tabbatar da haka. To shi yasa dabbar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake hawanta, ka san ko shakka babu za ta zama tattare da ita, akwai albarka. Akwai wani da ya zo ya yi kyautar riga mai kyau wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Rigar ta burge manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana shiga sai ya saka rigar ya fito. Zamansa ke da wuya, sai wani cikin sahabbansa ya ce, ya Rasulallah, ba ni ita mana. Manzon Allah ya ce, to bari in je in kawo maka. Saboda shi ba a taɓa tambayansa abu ya hana. Bai san lafazin na hana ko ba zan bayar ba. Annabi bai san wannan lafazin ba. In dai ka ce ba ni, zai ce ga shi. In har ka ga bai baka ba, to ba shi da shi. Wannan ita ce ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To yana shiga gida, zai ciro wannan rigar ya kawo ma wanda ya tambaye shi rigar, sai sauran sahabbai da suke zaune tare da shi suke zarginsa kan cewar ya takura wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda alama ya nuna manzon Allah ko yana son rigar nan, shi yasa ana bashi ya sanya ta a jikinsa. Kai kuma gashi yanzu kana so ka raba shi da ita. Wannan sahabi ya ce, ba wai na roƙe shi don kwaɗayi ba ne, a'a, na ga ya sa ta a jikinsa, kuma jikinsa akwai albarka, sai nake sha'awar in samu albarkar jikinsa. Shi yasa yanzu idan ya cire ya bani, na je na amfana da ita zan samu albarkar jikinsa. To ba a daɗe ba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da wannan riga ya danka ma wannan sahabi. Kaga waɗannan duka dalilai ne da suke tabbatar da albarkar da Allah maɗaukacin sarki ya sanya wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. To shi yasa annabi ya mayar musu da martani cewar, wannan taguwa da kuka ga ta tirje taki shiga Makka ba taurin kai bane abinda ya hana giwar Abrahata shiga Makka shine ya hana ta abinda ya kange giwar Abrahata daga shiga Makka shi ya kange ta ma'ana Allah subhanahu wataala to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewar shigarsa garin Makka a wannan fitowar da yayi babu alheri ta yadda taguwarsa ta kwanta ta ki tafiya kamar ishara ce Ubangiji subhanahu wataala yake masa kan ya juya ya canja niyyarsa na shiga Makka to anan manzon Allah ya ga tilas ne ya samu dan aike tura shi gurin mutan Makka ya je ya gamsar da mutan Makka aniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewar manzon Allah bai zo da nufin ya yake su ba bai zo da nufin ya tozarta gurare waɗanda suke masu albarka na garin Makka ba ya zo ne da kyakkyawar nufi gare su dan ya girmama gurare wanda suke masu alfarma kamar irin kace su Safa irin su Marwa da shi kansa ɗakin Ka'aba din sannan kuma baya ga haka ya zo da nufin yayi aikin umra bayan nan kuma ba abin da zai juya koma Madina to shine annabi yayi tunanin wa zai zaba cikin sahabbansa ya tura shi garin Makka ya je ya isarwa mutan Makka Quraishawa manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai zabin manzon Allah ya fada kan Khirash ibn Umayyah al-Khuzai annabi ya tura shi kan wani raƙumi da ake kiransa As-Sa'lab yace ka kama hanyarka ka tafi garin Makka ka je ka shiga kurin Quraishawa ka shaida musu aniyata ban zo dan in yake su ba na zo ne dan in girmama guraren da suke girmamawa sa'annan kuma in yi aikin umra in koma garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi ya haukar raƙumi ya kama hanyarsa ya tafi garin Makka yana shiga garin Makka da suka yi ido hudu da Quraishawa sai suka yi yunkurin kashe shi suka yi kansa suna kokarin kashe shi ba dadan wasu daga cikin abokan kullansu sun shiga tsakani ba su ne wanda ake kiransu al-ahabish akwai yarjejeniya tsakanin su da Quraishawan Makka sukan dagawa Quraishawan Makka kan daga mutun kafa idan waɗannan mutane sun sa baki ma'ana suna da kima a gurin mutan Makka saboda yarjejeniyar da take tsakanin su da mutan Makka ana kiransu al-ahabish mun yi bayanin su a majalisin da ya gabata to su suka shiga tsakani ba dan haka ba Quraishawan Makka da sun kashe wannan dan aika na manzon Allah Kharash ibn Umayyah al-Khuzai amma tare da haka sai da suka tsira raƙumin da Kharash yake kansa ma'ana suka kashe raƙumin shi kuma sun yi yunkurin kashe shi a Habish suka ce a kar ku kashe shi ba a kashe dan aika to sai ya ci alfarmar shiga tsakani da Habish suka yi tsakaninsa da Quraishawa wannan yasa suka fasa kashe shi suka kyale shi sai juyo ya dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labarin abin da Quraishawa suka yi na kashe raƙumin da suka yi wanda yake kai sa'annan kuma shi ma sun yi yunkurin kashe shi ba dan abokan yarjejeniyansu sun shiga tsakani ba su ne al-ahadish to wannan gabar ɗan uwa a nan muka tsaya a majalisin da ya gabata gabar da za mu tashi kanta ita ce bayan Kharash ya iso gurin manzon Allah ya shaida masa abin da Quraisha suka yi na yunkurin kashe shi da kuma kashe raƙumin da yake kai tona martani manzon Allah ya mayar wannan gaba akan ta zamu tashi a wannan majalisi namu yace fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yursila safiran akhara bi tabligh quraish risalata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji abin da quraisha suke to amma bai fusata ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bata ransa ba shine anan yake bayyana mana cewa fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yursila safiran akhara har yanzu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karaya ba sai yayi nufin ya sake aika jakada na biyu bayan wannan na farko da aka yi yunkurin kashewa kuma aka soke masa dabbar sa da yake kanta to annabi bai karaya ba sai yayi nufin ya sake tura jakada na biyu bi tablighi quraishin risalata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan ya isarwa quraishawa sakon manzon Allah saboda shi wannan dan aike na farko jakada na farko quraishawa ba su saurare shi ba kai kenan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai isa gare su ba sun yi yunkurin kashe shi aka shiga tsakani ya dawo to manzon Allah shi dai burin sa shine sakon sa ya isa gare shi su ji manufar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da fitowarsa daga Madina da kuma nufatar garin Makka mecece manufar manzon Allah abin da yake so a isarwa waɗannan mutane ke wa waqa al-ikhtiyaru fi bidayati al-amri ala Umar ibn al-Khattab a farkon al'amari sai zabin manzon Allah ya fada kan Umar dan Khattab a matsayin jakada na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tura shi garin Makka ya isarwa Quraishawa aniyar sa kenan yanzu jakada na biyu da manzon Allah ya zaba shine sayyidina Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi fa'tadhara li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an idhhabi ilayhi sai dai sayyidina Umar ya nemi manzon Allah ya daga masa kafa ya masa afuwa ya masa uzuri dangane da zuwa ga Quraishawa ma'ana a canja wani banda shi wa ashara ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an yab'atha Uthman makana yayi ishara wa manzon Allah ya aika sayyidina Uthman a madadin sa maimakon shi ya aika shi a matsayin jakada na biyu zuwa ga mutan Makka ya aika Usman nan me yasa sayyidina Umar yake kokarin wannan ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anan za a bayyana mana wa arada Umar radiyallahu anhu ra'yahu hadha معززا بالحجة الواضحة سيدنا عمر wannan ra'ayi nasa na cewar maimakon manzon Allah ya tura shi ina laifin a tura Usman a madadin sa yayi kokarin bijiro da ra'ayin nasa tare da karfafa wannan ra'ayi nasa da hujjoji wanda suke bayyanannun hujjoji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanne ne hujjojin sayyidina Umar da ya sanya yake ga maimakon a aika shi a aika Uthman nan wahiya daruratu tawafuril himayati liman yukhalitu haula'i al'a'da wa haythu inna hadha al'amra lam yakun mutahaqqiqan binisbati li Umar radiyallahu anhu wannan hanzarin Umar kenan da yasa yake ga maimakon a aika shi to a aika sayyidina Uthman hanzarinsa na farko saboda duk wanda za a tura duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura shi garin Makka gurin Quraishawa dan ya je ya isar da sakon manzon Allah yana da buƙatuwa zuwa ga garkuwa yana da buƙatuwa zuwa ga kwaba wanda za su ba shi kariya waɗanda ba za su tabar da shi ba, waɗanda ba za su wulakantar da shi ba. Ya aka yi Sayyidina Umar ya fahimci haka, dube da abun da ya faru ga ɗan aika na farko, wai gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Ɗan aika na farko da ya ji ai abun bai kare da daɗi ba, sun yi yunkurin kashe shi. Sa'annan kuma ma sun ma yi wani abu da ke nuna cewar duk wanda ya zo ba za su saurare shi ba, saboda ba su saurari ɗan aika na farko ba, kuma sun ma kashe dabbar da ya zo kanta. Wannan yake nuna ko da za a aiko wani bayan ɗan aika na farko, abin da ya faru da ɗan aika na farko zai iya faruwa da shi. Shi yasa Sayyidina Umar yake ga babu maslahar a aika shi, a samu mutumin da in an aika shi yana da kwaba, yana da garkuwa, yana da kariya, mutan Makka ba za su tozarta shi ba, ba za su wulakanta shi ba, balle su yi yunkurin kashe shi. Wannan shine tunanin Sayyidina Umar. Sannan hanzarinsa na biyu, wannan hanzarinsa na farko kenan. Hanzarinsa na farko, ya kamata wanda za a tura gurin Qurayshawa ya isar da saƙon manzon Allah ya zama yana da wata kariya ta musamman, yana da kwaba, yana da garkuwa, ta yadda in ya je ba za su taɓar da shi ba, kuma za su saurare shi ya samu ya isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hanzarin Sayyidina Umar na farko kenan. Hanzarinsa na biyu, ba lallai ba ne dole sai shi ne zai je, ko shi ya je ko waninsa ya je, dai muhimmi a isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ashara ala annabi sallallahu alaihi wasallam bi Uthman, yayi ishara wa annabi kan cewa ya aika Uthman. Me yasa Uthman kawai Sayyidina Umar zai ishara a aika? Alhali akwai sahabban da sun fi Sayyidina Uthman falala kamar Sayyidina Abu Bakar da shi kansa Sayyidina Umar, ai sun fi Sayyidina Uthman falala. Sayyidina Abu Bakar shi ne matakin farko. Idan kana bibiyan dalilai na nassoshi za ka fahimci fifikon Sayyidina Abu Bakar a kan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan bayan Sayyidina Abu Bakar sai Sayyidina Umar, kaga waɗannan biyun suna gaban Sayyidina Usman wajen falala. Dalilai da dama sun tabbatar da haka daga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma yanda ya mu'amalanci sahabbansa. Manzon Allah yana zaune a hadisin da Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, yana zaune a majalisinsa tare da sahabbansa, sai yake ce musu iqtadu billadaini min ba'd, ina umurtar ku da ku yi koyi da waɗanda mutum biyu da za su zo bayana. Abdullahi dan Mas'ud shi ne yake ba da labarin wannan hadisi, ya ce wa ashara ila Abi Bakrin wa Umara, annabi yana wannan maganar cewar ai koyi da mutane guda biyu da za su zo bayansa a daidai lokacin, yana ishara ga Sayyidina Abu Bakar da kuma Sayyidina Umar. Wannan me zai nuna mana? Falalar waɗannan sahabbai guda biyu a kan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan har ila yau daga cikin dalilai da za su fito mana da falalar waɗannan sahabbai guda biyu, Abu Bakar da Umar Allah ya da su a kan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, hadisin da Bukhari ya fitar har ila yau cikin sahihinsa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari wa sahabbansa cewa wani mutum ne ya hau kan saniyarsa yana dukanta. Wannan saniya sai ta ɗago kanta ta kalli wannan mutumi, sai take ce masa ni ba a halicce ni don haka ba, ma'ana ba a halicce ni don ka hau kaina ka dake ni ba, an halicce ni ne don a sha nono na kuma a yi noma da ni, don haka aka halicce ni. Sahabban manzon Allah suka ce subhanallah, abun ban mamaki saniya kuma ta yi magana saboda ba wanda ya taba jin saniya ta yi magana dabba ce ba mai jin maganar ta sai dai aji kukanta to abun sai yake ba su mamaki suka ce subhanallah saniya kuma ta yi magana annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ni nayi imani da haka ni da abubakar da umar alhali lokacin da wannan abu ke faruwa ko wannan labari na manzon Allah da ya ba sahabbansa suka nuna mamakin su bisa labarin abubakar da umar bassa amma tare da haka annabi ya musu wannan sheda to kaga waɗannan duka dalilai ne da suke tabbatar da titikon waɗannan sahabbai guda biyu sayyidina abubakar da sayyidina umar akan sauran sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi yasa malamai suke kiran su da waziran annabi wazirai na annabi ma'ana masu taimakon annabi kuma masu bawa annabi shawari na hannun daman annabi sallallahu alaihi wasallama to me yasa zatin sayyidina umar dangane da wanda yake ga yafi cancanta manzon Allah ya tura shi ga Quraishawa me yasa zatin sa ya koma kan sayyidina Usman alhali shi da sayyidina Abubakar sun fi sayyidina Usman falala wannan babu sabani tsakanin malamai na kwarai kan cewar sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suna gaba da sayyidina Usman a wajen falala malamai ba su yi sabani ba to me yasa sayyidina Umar yayi ishara kan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika sayyidina Usman ne maimakon ya aika shi dalilin shi ne li'anna lahu qabilatan tahmihi min adhal mushrikina hatta yuballigha risalata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin da yasa sayyidina Umar yayi ishara wa annabi kan cewar ya aika sayyidina Uthman yafi akan ya aika shi dalilin sa na farko shine sayyidina Uthman yana da kabila wacce za ta bashi kariya shine li'anna lahu qabilatan tahmihi saboda shi sayyidina Uthman yana da kabilar da za ta bashi kariya min adhal mushrikin daga cutarwar mushrikai hatta yuballigha risalata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har ya samu ya isar da sakon manzon Allah to tunda yana da kabilar da za ta bashi kariya ta bashi koba da zama masa garkuwa dangane da cutarwar mushrikai to kaga ko ai shi ya fi cancanta a tura shi gurin mutanen Makka wannan shine hanzarin sayyidina Umar na farko na ganin cancantar a tura sayyidina Uthman kusan ma ya fi cancanta hanzarinsa na biyu hanzarin sayyidina Umar Allah jada shi na biyu zai ambace shi nan gaba mawallafin littafin yace wa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yace wa manzon Allah yanzu zai fada hanzarinsa na biyu kenan a can hanzarinsa na farko shine sayyidina Uthman yana da kabilar da za ta bashi kariya daga cutarwar Quraishawa hanzarinsa na biyu kuma sai sake cewa manzon Allah inni akhafu quraishan ala nafsi قد عرفت عداوتي لها وليس بها من بني عدي من يمنعه wannan hanzarin sayyidina Umar na biyu kenan da yasa yayi ishara manzon Allah akan ya tura sayyidina Uthman yace inni akhafu quraishan ala nafsi ni ina tsoracewa kaina sharrin quraishawa kenan in quraishawa suka yi ido da sayyidina Umar to fa abun ba zai yi dadi ba labarin ba zai zo mai dadi ba kamar dama ce suka samu matukar sayyidina Umar ya je shi kadan sa da nufin ya isar da sakon manzon Allah kamar yanzu sun samu dama su abin da suka ga dama sayyidina Umar shi yasa yake tsoracewa kansa sharrin Quraishawa yace kad arafta adawati laha ka san irin gaban da nake musu tunda ina gaba da su bakar gaba to ka san su ma ku dole za su yi gaba da ni sannan duk sanda suka samu dama su halaka ni ko su gama da ni to za su yi amfani da wannan damar idan mun waiwaya baya kadan zamu fahimci abinda sayyidina Umar yake fadi sa'annan kuma zai ƙara fitowa gare mu ƙarara a yakin Uhud jita-jita ta yi ta yaduwa a filin Uhud kan cewar an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba a jin duriyarsa to Abu Sufyan shine ya jagoranci dakarun mushrikai a yakin Uhud dan ya tabbatar da wannan jita-jitar da ake ta yada ta kan cewar an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dinga bi yana zaga tawaga ta musulmi dan ya tabbatar da haka din ta yadda idan ya gama zaga tawaga ta musulmi bai ji duriyar manzon Allah ba wannan zai tabbatar masa cewa eh an kashe manzon Allah to tare da shi akwai dandazo na mushrikai suna mara masa baya suna taka masa baya yana bin tawaga yana tambaya har yaje gun wani dandazo mai yawa wanda anan manzon Allah yake a cikin dandazon Abubakar da Umar suke da ya isa farkon tambayar da ya fara yi ma wannan dandazo da ya isa gare shi shine atikum Muhammad cikin ku akwai Muhammad annabi kasa yace musu kar ku amsa masa saboda mutun yayi magana ka masa shiru ma yafi ciyo akan ka gaya masa magana mai zafi har ka masa shiru ma yafi ciyo yafi masa radadi a zuciyarsa manzo Allah ya ce kar kowa ya tanka masa sai ya sake cewa afikum ibnu abi quhafa cikin ku akwai dan abu quhafa nan ma manzo Allah ya ce kar ku amsa masa basu amsa masa ya sake cewa afikum ibnul khattab afikum ibnul khattab cikin ku akwai dan khattab manzo Allah ya ce kar ku amsa me yasa ya ambaci iya mutane guda uku nan kawai bayan su bai sake ambatan wani ba ya duya ga abokan tafiyarsa masu take masa baya cikin mushrikai sai ce amma waɗannan da kuka ji na kira sunan su da Muhammad da dan Abu Quhafa da dan Khattab an iyan muku sharrin su ma'ana duk an kashe shi me yasa yake da waɗannan uku da ambato yana ga su ne babban kalubalewa mushrikan Makka na farko kenan na biyu kuma ba su da waɗanda suke gaba da su kamar uku nan suna gaba da sauran amma na uku nan yafi na sauran to kaga kenan maganar sayyidina Umar da yayi wa manzon Allah anan cewar lallai manzon Allah ka san irin gabar da ni nake yi wa mushrikai to su ma ai suna masa gaba kamar yadda yake gaba da su ma'ana kamar yadda yake kin su haka su ma suke kin su kaga babban dalili da zai tabbatar maka da haka abin da ya faru a yakin Uhud shine da Abu Sufyan yayi wannan magana ma abokan tafiyarsa cewa waɗannan ukun da kuka ji na kira sunan su ba wanda ya tanka a kansu da an iyan muku sharrin su an gama da su sayyidina Umar ya kasa mallakan kansa sai da ya mayar wa Abu Sufyan da martani yace ƙarya kake makiyin Allah Allah ya bar maka mutanen da za su ci gaba da bakanta maka suna bata maka suna muzanta to kaga wannan yana ƙara fito da yadda sayyidina Umar ke kin su suma suke kin su sannan yace walaysa biha min bani adiyin man yamna cikin quraishawa tare da quraishawa babu wani dan kabila ta da zai bani kariya shi ya fito da kabilar banu adi sayyidina Umar ya fito da kabilar banu adi to a cikin yan kabilar banu adi ba mutum daya da zai bawa sayyidina Umar kariya a lokacin da yaje isar da sakon manzon Allah in Quraisha suka yunkura za su cutar da shi ba mutum ɗaya cikin ƴan kabilarsa da zai bashi kariya kaga anan gurin yayi bamban da sayyidina Uthman sayyidina Uthman ƴan kabilarsa in yaje za su bashi kariya sayyidina Umar fa in yaje ba mutum ɗaya da zai bashi kariya cikin ɗan kabilarsa su ma haushinsa suke ji to saboda haka waɗannan dalilai guda biyu suka sanya sayyidina Umar yake ga wanda ya tantanta annabi ya tura shine sayyidina Uthman shine zai je isar da sakon salin alin kuma su saurare shi amma in ba shi annabi ya tura bai tura shi Umar din na farko ba lallai sakon annabin ya isa ba nabi kuma yana tsoracewa kansa sharrin Quraysha za su iya kashe shi saboda haka dan sakon ya isa yana ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sayyidina Uthman a ƙarshe sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sayyidina Umar wa in ahbabta ya rasulullah dakhaltu alaihi amma duk da waɗannan hanzari da na kawo in har kana gani in na fitancanta in je gare su to ba abin da zai hana ni fa in je ba wai tsoro nake ba zan iya tafiya in je in shiga gare su to amma dai saboda wai sakon ya isa ne yasa nake ba da waɗannan bayanai da fito da waɗannan dalilai falam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'a manzo Allah dai bai ce komai ba yayi shiru qala umar sai sayyidina umar yace walakin adulluka ya rasulullah ala rajulin a'azza bi makkah minni wa akthara ashiratan wa amna yace sai dai kuma ya manzon Allah in har zaka bani dama zan nuna maka mutumin da ya fi ni ɗaukaka a garin Makka sannan ya fi ni dangi a garin Makka sannan ya fi ni kwaba da garkuwa a garin Makka ta yadda ba wanda zai isa gare shi da cutarwa saboda irin kwaba da yake da ita da garkuwa da yake da ita cikin garin Makka ga kuma tarin dangi da yake da su waɗanda ba za su bari wani ya cutar da shi ba in har ka bani dama sai in nuna maka mutumin da yake da waɗannan abubuwa guda uku da ya fi ni da su na farko ya fi ni ɗaukaka a idan mutan Makka sannan na biyu ya fi ni yawan dangi a cikin garin Makka sannan na uku yana da wanda za su ba shi kariya daga cutarwar Qurayshawa ya ce shi ne Uthman bin Affan ya ce manzo Allah wanda nake magana a kansa kuwa shi ne Uthman ɗan Affan sannan Uthman ɗan Affan yana da abubuwa guda uku waɗanda ya yi fice da su a kan sayyidina Umar a gurin Qurayshawan Makka ta yadda in ya je zai samu damar isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da tsangwama ba ba tare da cutarwa ba kuma ya dawo lafiya fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Uthman annabi sai gamsu da shawarin sayyidina Umar dama sau tari da dama sayyidina Umar yakan ba da shawari manzon Allah ya karbi shawarin ya aiki da shi kamar yadda ya gabata a tarihinsa da muka karanta wasu lokacin zai ba da shawari manzon Allah bai daga kai ba sai Allah ya saukar da ayat Qur'ani ya karfafi shawarin sayyidina Umar saboda basira da Allah ya bashi da zurfin tunani da Allah ya masa. Ai mun karanta wannan misalai da dama a baya. Ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya rasulullah yadkhulu ala nisa'ika albarru wal fadir law amartahunna an yahtajibna. Ya manzon Allah ni kan ina da wani ra'ayi gaskiya. Yaya za a yi da na kirki da na banza duk su ta shiga gurin matanka? Ba shamaki me zai hana ka umurce su su yi hijabi su tsara kansu su killace kansu ba wanda zai shiga gare su sai da izini sai suna cikin sutura sai suna cikin hijabi manzo Allah bai daga kai sosai ba sai Allah ya saukar da aya ta alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihin ayar hijabi annabi yayi umurni wa matansa da ƴaƴansa da ma mata mu'minai su kusantar da suturar su zuwa ga ƙasa ma'ana su lulluɓe jikinsu gaba ɗaya kaga wannan yana daga cikin ra'ayoyi na sayyidina Umar da ya bijiro da su wa manzon Allah ayar Qur'ani ta mara masa baya. Sannan ga sallah a maqamu Ibrahim, annabi ya je yayi aikin hajji ya kare, sai da na Umar sai lallaba jikin annabi yace ya rasulullah law ittakhadna min maqami ibrahim musallata manzo Allah me zai hana gunda annabi ibrahim ya tsaya lokacin da yake gina Ka'aba me zai hana mu rike shi a matsayin gurin sallah bayan mun kammala dawaji nan ma annabi bai daga kai ba sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar qur'ani wattakhidhu min maqami ibrahim musalla kuma ku rike maqamu ibrahim a matsayin gurin sallah Allah ya karfafi ra'ayin sayyidina Umar da shi yasa sau tari da dama za ka ga idan sayyidina Umar ya zo da shawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yakan kalli wannan shawari nasa sosai kuma sau tari da dama yakan karbi shawarin nasa saboda annabi ya masa shaida cewar Allah ya sanya gaskiya akan harshensa to wannan shawari da sayyidina Umar ya ba manzon Allah ya karbi shawarin ya gamsu da shawari فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه ماذا الله سيتي اكرا متى عثمان اكرا سيدنا عثمان يزو غرم من ذن الله فقال سي من ذن الله يتيو سيدنا عثمان اذهب الى قريش كتفزوا غرم قريشا وحمد ايل لن ايكينا اذن كيسا قريسو فخدرهم anna lam na'ti li qitali ahad in ka je labarin da zaka ba su shi na farko ka ce musu mu ba mu zo dan mu yaci kowa ba ba mu zo dan mu yaci koda mutum daya ba ma'ana ba mu zo da nufin yaki ba wannan labari na farko kenan da zaka isar musu daga gare ni wa inna ma ji'na zuwaran li hadha al-bayt ba komai ya kawo ba face ziyartar wannan daki mai girma daki mai alfarma dakin Ka'aba wanda su karan kansu mutan Makka suna maraba da duk wani wanda zai zo ya ziyarci wannan daki saboda haka ka tabbatar musu da cewar mun zo ne dan mu ziyarci wannan daki dakin Ka'aba mu'azzimina li hurmatihi masu girmama girman garin dakin Ka'aba mun zo ne a matsayin masu girmama kima da darajar dakin Ka'aba ma'ana al-hadim tare da mu akwai abun hadaya nan haru idan muka kare umran mu za mu soke abun hadayar mu wannan sarifu sai mu duya abun mu mu tafi kenan ba su zo da nufin yin yaki ba ba su zo da nufin su yaki kowa ba sun zo ne dan su girmama dakin Ka'aba su ziyarce shi fi umrarsu su soke abun hadayarsu su juya su koma garin Madina wannan shine sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga Quraishawan Makka sai tura sayyidina Uthman yace je shaida musu fa kharaja Uthman ibn Affan radiyallahu anhu hatta ata Baldah sayyidina Uthman sai fita daga Hudaybiyya ya kama hanyar sa ta zuwa garin Makka dan ya isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya isa wani guri da ake kiransa Baldah Baldah wani kwari ne daga cikin kwarin da ake da su a garin Makka a hanyar Tan'im Tan'im nan ne duk wanda zai yi umra cikin wanda suke zauna a Makka tan yake zuwa ya dauko niyyar umra ya shiga cikin ihrami galibi waɗanda suka je aikin hajji suka yi kwanaki da yawa a garin Makka wasu daga cikin su sun je Tan'im sun yi niyyar umra ma'ana sun san Tan'im to shi Baldah wani kwari ne da yake hanyar Tan'im tsakanin sa da garin Makka babu nisa sosai kwari da ake da su na garin Makka wannan shine mafi shahara cikin kwarin da ake da su a garin Makka shi Baldah wato sunan wani kwari cikin kwari da ake da su a garin Makka wanda ɗakin Ka'aba ko mu ce masallaci na ɗakin Ka'aba yana kudu da wannan kwari na balda. Masallacin ɗakin Ka'aba yana kudu da wannan kwari na balda, sannan garin Jidda yana yamma da wannan kwari, sai Tan'im yana arewa da wannan kwari. To Sayyidina Uthman yana hanyarsa ta shiga Makka don ya isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ya iso wannan guri da ake kwari da ake kiransa balda. Fa wajada Quraishan hunak, sai tadda wani sashe na Quraishawa a guri. Kenan wasu daga cikin Quraishawa sun fito daga garin Makka, sun zo wannan kwari da ake kiransa balda, da nufin su tara manzon Allah kar su bar shi ya shigo Makka. To shi yasa Sayyidina Uthman da ya baro Hudaybiya, inda manzon Allah ya yi sansani, shi da sauran sahabbansa, da nufin ya zo ya shiga Makka ya isar da saƙon manzon Allah da ya iso balda, gabanin ya shiga Makka sai ya tadda wani sashe na Quraishawa a wannan guri da ake kiransa balda. Faqalu aina turidu, wannan sashe na Quraisha da suka ga Sayyidina Uthman sai suka masa tambaya cewar ina kake son zuwa. Kala, sai Sayyidina Uthman ya ce, ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ilaykum, manzon Allah ne ya turo ni zuwa gare ku. Anan Sayyidina Uthman sai ya kokarin fito musu da saƙon manzon Allah. Akwai wani abu da ya kamata mu kula da shi kafin mu wuce wannan gabar. Quraisha da suka ga Sayyidina Uthman sun yi kansa da duka, ba su yi kansa da duka. Sun hantare shi, ba su hantare shi ba. Sun tsangwame shi, ba su tsangwame shi ba. Amma wancan ɗan saƙo na farko na manzon Allah ne ya faru tsakaninsa da Quraishawa, Kharash. Kharash. Kharash da manzon Allah ya tura shi, ne ya faru tsakaninsa da Quraishawa. Kun ga na farko sun kashe dabbar da yake kanta. Na biyu sun yi yunkurin kashe shi ba don wasu sun shiga tsakaninsu da shi ba. To amma Sayyidina Uthman fa da ya zo, ba wanda ya tsangwame shi, ba wanda ya hantare shi, ba wanda ya ce masa cikansa, kawai normal tambaya suka masa cewa ina kake da nufin zuwa. To anan kuma Sayyidina Uthman yanzu tunda kofa ta buɗu, sai ga ya samu damar ya isar musu da abin da yake ɗauke da shi na saƙon manzon Allah. To anan Sayyidina Uthman sai ya ce musu, ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilaykum, manzon Allah ne ya turo ni zuwa gare ku. Yad'ukum ila Allah wa ila al-Islam, yana kiran ku zuwa ga Allah ku kadaita shi da bauta, sannan yana kiran ku zuwa ga musulunci, ku shiga addinin musulunci, ku bar addinin shirka. Wannan saƙo ne manzon Allah ya turo ni da shi gurin ku. Tadkhuluna fi dinillahi kafatan, dukkan ku Quraisha ku shiga addinin Allah gabaki daya. Fa inna Allaha mudhhiru dinahu, saboda Allah madaukakin sarki zai taimaki addininsa. Wannan addini nasa da kuke gani ko shakka babu zai taimake shi. Wa mu'izzu nabiyyahu, kuma zai daukaki annabinsa, dole annabi zai zo ya daukaka nan gaba ko an ci ko an so. Yanzu kenan Sayyidina Uthman kamar dama ya samu ne yayi da'awa ya kira mutanen nan zuwa ga addinin musulunci, gabanin ya isar musu da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan dabi'ar sahabban manzon Allah, duk inda suka samu kansu suna amfani da dama, duk lokacin da suka samu dama sukan yi amfani da ita wajen kiran mutane ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta. Mu kuma a yau wani ma kunya yake ji a danganta shi zuwa ga musulunci, ballantana har yayi da'awa zuwa ga musulunci din, amma sahabban annabi ba haka dabi'ar su take ba. A duk sanda suka samu dama sukan yi kokarin kiran mutane ga musulunci da kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta. Sannan abu na biyu da Sayyidina Uthman ya ƙara fito musu da shi shine, inda ku za ku kare ku daina yaƙan annabi. Inji Sayyidina Uthman yake gaya wa Quraisha wannan, yace inda ku za ku kame ku daina yakan annabi, ku bar shi da wasu wanda ba ku ba, tunda ku kan ai Quraisha ne, annabi ma ba Quraishi, ba kabila ɗaya kuka fito da shi ba. To da za ku yi wata dabara, ku kame ku dena yakar sa ku bar wasu wanda ba ku ba su yake shi to inda za ku yi haka da kun yi dabara ta fiskoki guda biyu fiska ta farko idan kuka bar shi da wasu daban ba ɗan kabilar sa ba ba dangin sa ba suka zamanto su suke sa'insa da shi su suke yakar sa shi ya yake su idan har suka yi nasara a kansa kun ga shikenan ai kun huta da abin da kuke ga kamar ya zama muku kalubale ku ku kame ku daina yakar sa ku bar wasu daban su yake shi idan suka yi nasara a kansa ko shikenan ku kun huta sun huta sheku idan kuma shine yayi nasara a kansu to shawarin da nake ba ku mai da wukatan ku zo ku shiga abin da sauran mutane suka shiga in yayi nasara a kansu suka shiga addinin da yake yazo da shi to kuma ku mai da wukatan ku zo ku shiga addinin da yazo da shi tunda dai kun san a cikin ku ya taso kuma babu wani ɗaya daga cikin ku da ya taba zargin sa da mummunan tabi'a ba ɗaya daga cikin ku da ya taba kama shi ya masa ƙarya ko so daya kun yarda da amanarsa kun yarda da amincinsa kun yarda da gaskiyarsa to saboda haka idan shi yayi galaba akan wasu daban wanda ba ku ba to me zai hana ku shiga wannan addini nasa da yazo muku da shi ko kuma idan ya zama yayi nasara akan wasu daban wanda ba ku ba ko kuma kuka ga ba za ku shiga wannan addini da yazo da shi ba anan za ku iya yakan sa da karfin ku da yawan ku amma yanzu duk yaki ya cinye ku kuna yakan sa yana yakan ku na farko kun yi rauni na biyu kun kare da yawan yaki da kuke tsakanin ku da shi kun ga wannan ba dabara bace amma idan kuka koma gefe kuka zama yan kallo kuka bar shi da wasu daban wanda ba ku ba yayi yaki wadancan in shi yayi nasara akan su shikenan ko ku zo ku karbi abin da yazo da shi ko kuma a lokacin kun tashi ya karsa za ku yake shi da sauran karfin ku in kuma wadancan ne suka yi nasara a kansa shikenan sun hutashe da ku amma duk kun karar da kanku da yawan yaki kun raunata kanku da yawan yaki tsakanin ku da shi alhadi da ku da shi duka abu ɗaya ne kabila ɗaya ne gari ɗaya kuka fito al'umma ɗaya ke da ku da shi gaba wannan shawari ne sayyidina Uthman ya ba su yace faja'ala Uthman yukallimuhum sai Usman ya dinga musu magana yana nuna musu rashin dabararsu da rashin zurfin tunaninsu yadda suke yakan dan uwansu ko dan kabilarsu ko dan garinsu wanda suka san shi tun yana kankani to a ƙarshe sai isar musu da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai su waɗannan maganganu da sayyidina Uthman ya musu maganganun ba su musu daɗi ba sai suke cewa qad sami'na ma taqulu maganganun da kai duk mun ji wala kana hadha abadan amma abin da kake faɗi din ba zai taɓa yiwuwa ba har abada ma'ana su zo su shiga addinin da annabi ya zo da shi ba zai taɓa yiwuwa ba har abada shine abin da kake faɗi din ba zai taɓa yiwuwa ba har abada sannan wala dakhala ha alaina unwata kuma ba za mu taba barin sa ya shiga garin Makka da karfi ba kenan yanzu menene sakon manzon Allah gare su su bar manzon Allah ya shiga garin Makka dan ya girmama dakin Ka'aba ya ziyarci dakin Ka'aba yayi aikin umra ya soke dabbar sa ta daya ya koma sai suka ce a ba su yadda ba ba yadda za a yi manzon Allah ya shiga gare su ba zai shiga garin Makka ba suka ce farji ila sahibika fa akhbirhu annahu la yasil ilaina koma gurin ubangidanka ka bashi labari cewar ba yadda za a yi yanzu gare mu ba mu yadda ya shigo garin Makka ba sayyidina Uthman ya isar da aikan manzon Allah su kuma ga martanin da suka bayar ba su ma bar sayyidina Uthman ya shiga garin Makka ba kenan yanzu kamar suna so su hana sayyidina Uthman ya karasa cikin garin Makka suna daukan kansa a matsayin wakilan Qurayshawa din daga shi sun isarwa sayyidina Uthman a madadin Quraysha to ya koma ga annabi ta ba da za annabi ya shiga garin Makka to me ya faru daga nan kuma da suka ce Uthman ya koma gurin annabi ya shaida masa cewa ba da za a yi shiga Makka shin sayyidina Uthman din ya koma ko kuma ya samu damar shiga Makka? Wannan shine abin da zamu duba in Allah madaukakin sarki ya kai mu madarisi na gaba. Saboda kurewar lokaci zamu dasa aya anan abubuwan da muka fada waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon amfana da su. Abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.